Har yanzu dai ana ci gaba da kai ruwa rana baya ga musayar yawo tsakanin yan kasuwar Sabon Gari da sauran shugabannin kungiya kan samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana ta kamfani daga gwamnati maimakon amfani da ta yan kasuwa. Wata mai jego ta tona asirin boye kan kowa ne ne mahaifin sabuwar jaririyar da ta haifa. Fannin mu na rayuwar ma yau da takwaransa na daga taskar Hausa su ne cikamakin abin da shirin Baba Suda na wannan rana ya kunsa. Ku dakace mu. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin Baba Suda. Ahmad Salisu Bacira ke muku sallama tare da fatan muna cikin koshin lafiya. Kafin mu tsinduma cikin shirin gadan-gadan, bari mu leƙa ɗakin labarai domin karɓar labarai a taƙaice tare da Munira Sulagarku.
Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC Ibrahim Magu ya ce hukumar ta samu damar hana gwamnonin ƙasar nan halartar bukukuwan bashasha a ciki da wajen ƙasar nan saɓanin yadda lamarin yake a baya. Ibrahim Magu ya bayyana hakan ne lokacin da yake zantawa da manema labarai a birnin makurɗin jihar Benue, inda ya ce koda gwamnonin sun je wuraren bukukuwan sukan yi taka tsantsan wajen furta kalamansu ko kuma abubuwan da suke aikatawa. Ya ƙara da cewa yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumar sake ya samu nasara domin ko masu rike da madafin iko suna tsoron facaka da dukiyar al'umma kasancewar tana sanya ido sosai akai musamman tsarin nan na biyan masu karmata bayanan masu almundahanar. Uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ta buƙaci a gaggauta daukar matakan da suka dace don kawo ƙarshen cin zarafin ɗalibai mata a ƙasar nan. Aisha Buhari ta yi wannan kiran ne biyo bayan faifan bidiyon da BBC ta fitar a jiya da ya nuna yadda wasu malaman jami'o'i ke musgunawa ɗalibai mata ta hanyar tilasta yin lalata da su. Faifan bidiyon ya nuna wani malamin jami'ar Lagos yana cin zarafin wata mai neman gurbin karatu a jami'ar, kuma bayan bayyanar bidiyon ne dai jami'ar ta sanar da dakatar da shi daga bakin aiki.
To an gaida Munira mai labarai, yanzu ko sai ra'ayin jigon mu na jiya da ya gabata wanda ya kalli gama da aljani wanda har ta kai yana takura wani kankanin yaro a gida bayan da ya taka musu da wanda hakan ta yi sanadiyar mutuwar dan aljani tare da Abba Ibrahim Lafazi.
Zamu fara da sakon Muhammad Sani Abdullahi inda yake cewa kalubale gare ku iyaye da fatan za a dinga sanya idanu akan zarga zargar yaya. Ita kuwa wannan cewa take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka bashi lafiya. Mu kuma Allah ya kare mu. Sako daga Ummu Salama Dorayi. Mifitawo Aminu cewa yake Allah ya kiyaye, Allah ya kare al'ummar musulmai. Mutane sai a dinga taka tsantsan da mutanen boye. Salam Baba Suda, yaro da aljani kuma to Allah ya kiyaye, Allah ya kare. Sako daga Sani Kuka. Ita kuwa sakon Fatima cewa yake salam Baba Suda, Allah ya yanke wa yaron nan wahala kuma Allah ya kare sauran ƴaƴan musulmai. Amin. Sakon wannan cewa yake yaro mai fama da jaraba aljanu, Allah ya baka lafiya. Dan Allah manya-manyan malamai a taimakawa wannan yaro. Sako daga Safiyanu mai shago Farawa. Zamu karkare da sakon sa dukka buga inda yake cewa salam Allah sarki, Allah ya baka lafiya. Ku kuma aljanu ku yi hakuri. Ma sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai bamu damar karanta nasu ba. Mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To Abba sannan ka gogori. Jigon shirin namu na yau zai kalli wani batu da ake zargin an lallabe kura da fatar akuya yayin wani daurin aure, amma ba sai dai mai jego ta tona asirin boye kan kowa ne ne mahaifin sabuwar jaririyar da ta haifa. Mai sauraro mu na usa garin Minjibir da ke arewa da gari, inda labari ya ishe mu cewa daga kotun majistiri mai lamba 62 da ke zamanta a garin na Minjibir karkashin mai shari'a Ibrahim Sarki Ibrahim, wasu mutane biyu ne 'yan sandan Minjibir din suka gurfanar bisa tuhumarsu da haɗa baki wajen aikata laifi da kuma cutarwa. Laifukan da suka saba da sashi na 97 da na 322 na kundin tafikar da shari'ar musulunci ta jihar Kano. Dan na fari dai wani magananci Musa Khalil ya aurar da wata budurwa Maryam Bilal ga Aminu Ibrahim, alhali kuma tana ɗauke da juna biyu, inda tun ba ci da lata da Laraba ba ta haife santaleliyar jaririya bayan aure da watanni 4 da kwana 28. Sai dai ko da ɗan sanda mai gabatar da ƙara Sajan Kabiru Bashir ya karanto musu tuhumar da ake musu sun musanta. A nan ne mai shari'a Ibrahim Sarki ya daga zaman zuwa ranar 14 ga watannin da muke ciki domin ci gaba da shari'ar. A nan ne lauyan kariya ya roƙi kotu da ta sanya sa hannun beli, kuma nan take kotun ta aminta da roƙon na ba da su beli. bisa sharadin cewa sai ko wannan siya biya naira 100,000 ko kuma mutane biyu masu mutunci sun tsaya masa baya ga wadanda za su karbi belin nasu sai sun ajiye hotunan samfurin passport guda biyu sannan kuma sai dan sandan kotu ya je ya ga gidajen su bayan fitowa daga kotun jakadan mu Abubakar Sabo ya zanta da Maryam Bilal wacce ta sheda masa cewa tabbas an aurar da ita tana dauke da juna biyu amma ba wanda ya sani domin dai ita ma kanta bata san tana da shi ba ko da jakadan namu ya tambaye ta shin ko wane ne ya kunsa mata shi sai ta kada baki ta ce wani sunusu bala wanda kuma makoci ne a garin su na kunya dake yankin karamar hukumar ta Munjibir shine da kansa ya kunsa mata wannan abun kunya
ban san ko watan shi nawa ba tunda ni ban je asibiti ba
wa kike zargin yayi miki
sunusu bala a kunya yake da ya kira na sai ya ce inda na bashi hadin kai zai taimaka min zai sa a fasa aure na kuma bisa aka fasa ba kuma har Allah ya kawo wannan abu aka yi shi lokacin da muka yi haka da shi ni kuma na sha dagen wata ne saboda sai wani watan ya zagayo ne maka dage sai a wani sai kai kuma na ga banye ba
kanki nawa da yin aure kika yau
wata na 4 da kwana 28
shi ma dai madaurin auren Maryam Me jego wanda aka yi karasu tare Malam Musa Khalil a nasu bangaren ya sheda mana cewa watan ta hudu da kwana 28 da yin aure amma ba sai gashi ta rabauta da jaririya
ni madaurin auren ta ban san da wannan maganar ba juna biyu daga bayan sun samu yan watanni kimanin hudu kwana 28 mijinta Aminu kenan ya yi min waya ya ce in zo na zo ce to Maryam ta yau ai ga bacin rai na ce amma karkata da hankalinka ta gaya mun ciki ba nawa bane tun a wannan lokaci domin ta faɗi wanda ya mata sunusu bala alali domin fatan mu gaskiya ta yi aikin ta tunda mun tabbata cikin nan na wannan yaro sunusu ne
sai dai bayan samun wannan labari ne suka tuntubi malamai magada annabawa inda nan take suka tabbatar musu da cewa wancan aure fa ya saba da shari'ar musulunci domin dai mai lamuni shike da biya dan haka ɗana sunusu ne wanda ake zargin shine ya kunsa mata wancan abun kunya to Allah ya kyauta ya kuma shirya mana zuriya amin dama masu iya magana na cewa kwadayi mabudin wahala kai kuma Abubakar da fatan zaka ci gaba da bibiyar wancan shari'a har zuwa ƙarshe domin dai rarrabewa da baccin makaho musamman ma karar da aka ce Maryam din da madaurin auren ta sun shigar a gurin yan sanda na Munjibir suna karar sunusu bala wannan labari kuma shine jigon shirin mu na yau wanda za ku iya turo mana da ra'ayin ku akan lambar waya kamar haka 0809-11-4995 muna dakon ku can ma dai daga kotu mai lamba ta 49 wato kotun majisiri mai zamanta a unguwar gedi-gedi wani matashi aka gurfanar da zargin aikata laifin dogon hannu lakabin kalmar nan ta dan hali tare da kutse cikin guri ba bisa ka'ida ba wanda hakan ya yi sanadiyar bata wata galleliyar wayar salula kotun dai ta samu matashin da laifuka biyu inda ta yanke masa hukuncin zaman gidan ajiya da gyaran hali na watanni 9 ko kuma zaɓin biyan tara ta naira 15,000 sai dai azantawar su da jakadan mu Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki matashin ya ce shi fa tara zai biya domin dai babu shi babu zama a wancan gida gwari-gwari dai ba da shi ba wai sammakon gaida maki balle ya je kwashi gabza
ranar da abin ya faru ni ne sallah a kofar ɗakin shi ne shi ne yake tunanin ko da muka iddar da sallah na daukan mishi wani ko ya abin yake ni ban sani ba ni dai kawai na ji a ce na karata a station
to yanzu shi ya yafa nasu ita kotu ne ta ce akan haƙƙin gwamnati
ita kotu tara da sa
ta nawa
15,000
ko kuma me
ko kuma zaman gidan ya
yanzu to wanne kake da shirin tara za a biya ko kuma
ni tara da za a biya yanzu
da fatan Allah ya kare mu da san zuciya amin Bai sauraro shirin Baba Suda kake saurara daga nan da Life M murya zamani.
Kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko kuma makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai to jama'ar Kano albishirin ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauki application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa zaka iya daukan drone ko kuma tare da passenger wani abun burgewa shine idan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin mira ka je ka karba garin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama zaka iya samun kyautar mira 20,000 duk wata idan ka tura ɗan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android a Applications to Aware iPhone sai a rubuta mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take mira sifuri a sauƙaƙe
Makarantar Ashakur English and Computer Institute mashahuriya kan koyan harshen Turanci da ilimin computer a sauƙaƙe yanzu ta fara daukar sababbin dalibai ga masu son gogewa sarai a harshen Turanci hada da iya rubutu da karatu kuma a fannin computer Ashakur English and Computer Institute na bada shaidar certificate zuwa diploma na kwarewa a matakai daban-daban kamar computer appreciation information technology data processing da saura da dama suna da ajin yara zubin shekaru 12 da haihuwa dukkan waɗannan matakan karatu na kammaluwa ne cikin wata uku rank kowane aji sannan a karbi shaidar certificate farar daya
zaka iya registration din jarabawar private wa ek da neko inda za a dace da samun 9 credit babu sauran jira sai a nufi a Ashakur English and Computer Institute a sabon titi kusa da underpass kan titin zuwa gaida gidan na isasto saman bene sannan kuma akwai adashin gata na biyan kudin a hankali za a samu form din makarantar Ashakur a garba karfe dake shar dakunar ganduje ko kuma na CV superstore dake gaida kuka uku ko kai sai a tuntubi lambar waya kamar haka 0802 01 00 36 ko kuma 0700 39 61 27 Ashakur English and Computer Institute matakin farko ga samun nasara
to madalla wani banki ce yayi nuni da cewa amfani da ake yi da injinan wuta da kuma wutar lantarki mai amfani da hasken rana barkatai a kasuwar Sabon Gari na ɗaya daga cikin abubuwa da ke haddasa gobara a cikin kasuwa Jakada Abubakar Sabo na da cigaban labarin
binciken ya fito ne ta bakin mai kula da ofishin kashe gobara na kasuwar ta Sabon Gari da ke nan jihar Kano Hassan Ahmad Muhammad wanda ya ce binciken nasu ya nuna musu cewa daga lokacin da ya karɓi aiki a ranar 14 ga watan 14 na wannan shekara da muke ciki an sami tashin gobara har sau 17 kuma dalilin hasken wutar lantarki Hakan yasa suka bawa mahukuntan kasuwar shawara da daina amfani da kowace irin hanyar bada wuta hasken lantarki indai ba mai amfani da hasken rana ba ita ma mai amfani da hasken ranar ba wai ci barkatai ba sai mai inganci kamar yadda mahukuntan suka amince ayi amfani da ta wannan kamfani a halin yanzu don gujewa tafka asara da ake yi sanadiyar gobarar
an samu tashin gobara abinda ya haddasa wannan gobara kuma generator ne da ake amfani da shi a matsayin maja akwai kuma personal solar wanda ma'aikatan solar suke har hadawa masu shago don biyan bukatun su to a sakamakon haka saboda rashin ingancin ta ana samun matsaloli wanda suke haifar da gobara ƴan kasuwa su dogara da wannan hanya wajen samar da wuta tunda company ya shigo yardaje wanda gwamnati ta san da shi ina ga ba wani abu da ya kamata ƴan kasuwannin su yi illa su bada shawarwari inda gyara a gyara
Alhaji Uba Zubair ya kasai shine shugaban kasuwar ta Sabon Gari ya ce babu abin da ya kamata ƴan kasuwar su yi sai murna da goyen baya domin samar da kamfanin da zai rinka bada wutar lantarki ci gaba ne a wurin su
abin da aka gaya mutane duk wanda yake da generator ya daina kunna shi a kasuwa duk wanda yake da solar wadda ba ta gwamnati ce ta sa ba kar ya amfani ne kawai mu hadin kan da al'umma muke su gane abin nan fa ci gaban ku ne idan wuta ta samu ta bangaren ka jarin ka ya kone kuma ina zaka biya dan uwan ka makocin ka mutane su fahimta wannan gata ne akai musu ya kamata kan wayan su dora su akan keke bira suna zuga su ke ai kara ai kaza kara kasuwan nan ba ta kowa bace kasuwa ce ta gwamnati ba wani mai kwabo kamfani ne na gwamnati yau in gwamnati ta ce ga abin da take bukata ka zaman ka lafiya ka bi gwamnati kuma wannan kamfani da yake wutan nan wuta ta ce fa wanda kai adadin abin da kake da bukata shi za a yi
mu dai daga nan filin Baba Suda muna addu'ar Allah ya daidaita tsakanin ƴan kasuwar da kuma mahukuntan kasuwar Abubakar Sabo Baba Suda
to abu da fatan za a gyara domin dai masu yi magana na cewa zuwa a makare ya fi zuwa a makara wannan labari kuma na ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook har ma wasu daga cikin ku suka bayyana ra'ayoyinsu wanda Jakada Buhari Isa ya shirya tsaf domin karanto mana su.
A karanto sakonnin naku da kuka turo mana ta shafin mu na Facebook, za mu fara da sakon Shazali Muhammad Adam Tofa, inda yake cewa mu dai fatan mu hukumomi su dage don kawo ƙarshen matsalar gobara da suke damun kasuwannin mu. Shi ko Kamal S Usman cewa yake haka ne, amma gwamnati ba za ta iya ba su wutar da za su yi amfani da ita ba, shine yake kawo haka. Abba Jafar kuwa cewa yake to a gaya wa gwamnati ta ringa kawo musu wuta wadatacciya domin kaucewa abin da zai kawo tashin gobarar. Abba Dandago cewa yake gaskiya amfani da waɗannan abubuwa wani zubin suna haddasa gobara. Ibrahim Aminu Ibrahim kuwa cewa yake a ra'ayina ya kamata a rinka samun musu da wutar lantarki tsawon yini don maganin ƙara samun gobara a nan gaba. Shi kuwa Muhammad Usman Kibiya cewa yake ni dai gaskiya a ra'ayina mu dinga lura da waɗannan kayan wuta saboda akwai gobara. Allah ka kare mu daga sharrin gobara, amin. Ya kamata a samar da janareto na haɗaka baki ɗaya, wannan idan aka tashi daga kasuwar za a ringa kashewa baki ɗaya. Ina ga hakan zai kawo sauƙin samun irin wannan gobarar. Sako daga Siraj M Inuwa. Duba da yanayin lokaci, za mu ƙarƙare da sakon Halluru Haruna Ishaq wanda yake cewa ya kamata a tanaji hanyoyin magance ire-iren waɗannan matsaloli tunda amfani da su ya zama dole. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanto nasu ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To Buhari sannan ka ragogari, kuma za ku iya bayyana ra'ayinku akan shafinmu na Facebook, wato da Live FM Kano mita 88.5, ko kuma ku saurare mu kai tsaye ta www.dalifemkano.com, ko kuma streamer radio live on live radio on live radio box live from Niger, ko ma Africa radios. Yanzu kuwa sai fannin mu na rayuwar mu a yau, wanda ya kalli shan taba sigari da wasu yan arere ta sahu ke yi yayin da suke dauke da fasinjoji, wanda jakadiya Maryam Muhammad Usman za ta karanto mana.
Taba sigari wata aba ce da wasu mutane kan sha duk da irin illar da take da ita ga lafiya. Wasu kuma warinta ma ba sa so ballantana su sha. Dalilin da ya sanya dokar hana shan taba a cikin mutane saboda gudun cutar da waɗanda ba sa sha. To amma sai dai duk da hakan, wasu daga cikin direbobin babura masu kafa uku, wato a daidaita sahu, sukan sha taba sigari a ciki koda kuwa da fasinjoji, lamarin da ke uzura wa fasinjojin. Ko yaya al'umma kan tsinci kansu a yayin da suka hadu da masu irin wannan ɗabi'ar?
Na ce masa da Allah ya tsaya ko ya kashe ko kuma ya fakin, in ya gama sha sai mu ci gaba da tafiya. Sai ya tsaya ya fito ya zauna haka a gefen kwalbati, sannan ya sha tukunna ya tashi ya haɗe da sauran, muka ci gaba da tafiya. Kada bai kashe ba, za mu iya ɗaukan matakin akan cewa ya tsaya da mu, ya sauke mu. Idan ya sauke mu sai ya tafiya sa shi ya ci gaba da shan abarsa ba tare da ya sha matsala da mu.
Ban mai magana ba, amma gaskiya na ji ba daɗi saboda ni ba na son mawarin sigari.
Idan na hau na ga mutum yana shan sigari, to gaskiya zan dakatar da shi in ce ya tsaya ya sauke ni, saboda ni warinta ma ba na son na ji.
Ni ba na jin daɗi saboda ba na son warin. Akwai lokacin da wani ma yana sha na sauka, na ce gaskiya ni ba zan iya ba.
Su ma wasu daga cikin direbobin sun bayyana mana dalilansu na aikata irin wannan ɗabi'ar ta shan taba a lokacin da suka ɗauko fasinja.
Man kasuwar dai tana dan garawa, hakan dan sha ko da kwali dai ce rana ɗaya. Idan na zuka ina busa shi waje ne ai, ba wai dole sana cutar da mutane ba. Idan na debo kwari yan uwana kawai shikenan normal. In kuna debo mata ne ko manyan mutane nakan ba.
Wani lokacin mukan dan tabawa saboda aikin namu ne, idan ba mu dan yi shaye-shayen ba mukan tafiya muna yin bacci ne. Amma shi wannan shaye-shayen na dan rage mana wani tension wanda ba za mu na tafiya muna yin gidi ba koda kadan ne.
To baka gana ka yana iya haifar da matsala ga fasinjojin ku?
Eh to wasu kan iya haddasa musu matsala, amma mu tunda mun riga ya zame mana jiki mun saba, in ba mu sha ba yadda za a yi a ce wannan tuki ya ba mu haɗin kai, dole sai mun yi wannan shaye-shaye.
Salisu Sa'id Dankoli shine shugaban kungiyar ƴan adaidaita sahu ta Tokan, ya bayyana mana matakan da suke ɗauka idan sun kama masu ɗabi'ar shan sigari a adaidaita sahu.
Wannan yana ɗaya daga cikin dokokin mu, shan sigari a cikin adaidaita sahu ba mu yadda da wannan ba. In muka kama irin waɗannan, idan dai ba mu taɓa kama shi ba, ko kuma misali kaman kuskure ne, to mukan yi masa afuwa mu ja makonni kai ya kuma. Amma duk wanda muka samu mukan dauke shi mu kai shi karota, kuma karota a tura shi kotu a yi masa hukunci daidai da abin da yake. Wasu kuma fasinjoji daman da zarar mutun ya shiga daidai da sau, to ko fa yana shan sigari ya kamata ya hakura, domin ba shi kadai bane kuma babu din na fa ba nasa bane, ba kuma shatar babu din ne ba.
Malam Mukhtar Umar Sharada malamin addinin musulunci ne a nan Kano, yayi mana karin haske akan wannan dabi'ar.
ababan hawa wanda suke cutar da mutane yayin kagoye mutum, wannan kuskure ne a mahanga ta addinin musulunci. Shi addinin musulunci addini ne da kullun yake so ka kyautata wa mutum ba ka cutar da shi ba, kuma cutar da shi zai iya bayu ya zama duk aikin da kai ka rusa shi. Mutum ya kiyaye shan wani abu wanda zai cutar da mutum saboda dan ya dauke shi abin hawa, domin hatta kasashen da suka ci gaba suke ba ma tsarin musulunci za ka ga sai a ci aka ke mu samu noje ke wattace ka sha, don haka wannan kuskure ne babba kuma zai iya sa mutum ya rasa lahirarsa bi sani.
Masu iya magana na cewa sana'a rigar mutunci, kuma gyara kayanka baya taba zama sauke muraba. Maryam Muhammad Usman, Baba Suda.
To an gaida Maryam daga fannin mu na rayuwar mu a yau, yanzu ko sai ta kwaransa na daga taskar Hausa wanda ya duba kan karin maganan nan na kunar bakin wake tare da Nasir Khalid Abubakar. Nasir, in ka shirya gare ka.
Karin magana cewar da shafi labari. Wannan kunan bakin wake ka san al'amarin rayuwa irin na da. Sarki yana cikin tsarin gudanar da al'amuran sa irin rangadi daga wannan gari zuwa wannan gari, ko kuma daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa da makamantan su, ya addabi mutane talakawan sa. Saboda haka duk lokacin da yake abin ne sai ringa daukar sa a baya ana goya shi. Sai aka samu wani saurayi mai suna Wake da yace shi kwa kalishi duk lokacin da sarkin nan yazo zai goya shi, zai yawo da shi. Lokacin sanyi ne, ana hada wuta ganga-ganga da makamantan su ana ji da sauran dan abin da ba a rasa ba. Sai ga wannan sarki yazo, sai aka ce to ai ga wake can zai dauke shi. In wake sai ya goye sarki ya san kancewa ya hakika ya goyu, kawai sai fella da gudu ya numfafi hutan nan kawai yayi ciki da sarki, da sarki da bakin wake gabaki daya babu so a doron duniya. Kaga yayi maganin wadancan matsaloli muke samu a cikin al'umma, shine ake cewa kunan bakin wake.
To mai sauraro, yayin da jakada Nasir Khalid Abubakar ya kawo mana fannin mu na daga taskar Hausa, kunamar agogo tayi mana halinta. A madadin Ibrahim Abdullahi sauran dinki, sai kuma yan biyar sarakan zazu da ma jami'an da suka sada ni da ku Malam Bahari Isa da Abdulbasi Abdulmumini, Asma'u Sadiq Baby Nice ita ce shugaban sashin shirye-shirye, Ahmad Garzali Yakubu jagoran tasha, ni da na shirya na gabatar Ahmad Salisu Bacirawa nake cewa mu zama lafiya. Na ba ku kalau.